بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا من بركة سادوا وأننا يمتي نرانا جمعة wanda shine goma ga watan Rajab shekara ta 1446 ba hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina wanda shi yazo daidai da goma ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya idan ya tabbata mun hadu a wannan masallaci mai albarka na Uthman bin Affan domin ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi da muka fara mai suna Muqaddimatul Akhdari wanda aka fi sanin sa da Ahlari a yau darasin da zamu yi zai kasance shine darasi na 26 a cikin jerin darussan da muke a cikin littafi a wancan darasi da ya gabata idan za a iya tunawa mun kwana ƙarshen fasalin da ke magana akan al-awqat ma'ana lokutan sallah akan sa muka tsaya yau kenan zamu tashi a sabon fasali mai suna faslun fi shurutis salah fasalin da ke magana akan sharuɗan sallah to amma gabanin shiga sabon fasalin ina so zamu dan yi dauraya karatun da muka yi na wancan satin a ƙarshe-ƙarshe saboda ƙurewar lokaci mun yi ta sauri muka yi tafi da karatun da gudu wanda ya jawo wasu bayanai ba su samu shiga ba na ga dacewa to yanzu mu dan daje mu ƙarashe bayanan Allah so sai mu shiga sabon fasali bayanin da ya rage ba mu yi shi ba shine abinda mallam ya kawo a ƙarshen fasalin na lokutan da mutum ba zai yi sallar nafila ba sai yake cewa wa inda julusi imamul jumu'ati ala al-minbar ina daga cikin lokutan da ba za a yi sallar nafila ba lokacin da limamin juma'a ya hau kan minbari ya zanna da yake nan wa ba'da al-jumu'ati hatta yakhruja min al-masjid haka nan bayan idar da sallar juma'a mutum ba dai yi sallar nafila ba har sai ya bar masallaci ya koma gida to waɗannan misaloli guda biyu sune suka rage mana wanda ba mu taba su ba a wancan zaman to a nan wurin waɗannan ababe guda biyu da mallam ya rufe fasalin da su maganan yin sallar nafila lokacin da liman ya zauna akan minbari ranar juma'a wannan mas'ala ce wacce akwai sabani da yawa a kayinta mazhabin malikiyya suna da fahimta na cewa in har liman ya hau minbari ya zanna to laifi ne ga mutum ya tashi wani abu na sallah a matsayin nafila saboda hatta mala'iku da suke zuwa daukar rahoton wanda ya zo a lokacin farko a lokaci na biyu a lokaci na uku a lokaci na hudu a lokaci na biyar har zuwa isowar liman su ma da zarar liman ya zo suka nada takardunsu ne su zo su zauna su saurari huduban liman to da haka kenan wanda ya nuna duk wani abin da ake jingine shi ake wannan huduban ta fi komai muhimmanci a lokacin da ake yin ta da haka wannan ya sa mazhabin malikiyya suke da fahimtar cewa ko kadan mutum ba zai yi sallar nafila ba a yayin da liman yake huduba akan minbari kai ba ma fara huduban ba mutum dai ya zauna a minbarin ko da kiran sallah ake gabanin miƙewansa ya fara huduba to mutum ba zai yi wani abu na sallar nafila ba balle tana wani surutu ko dai wani abu na daban amma mazhaban Hanabila da mazhaban wato Shafi'iyya su suna da fahimtar cewa ko kadan babu abun da zai hana mutum yin sallar nafila a lokacin da liman ya hau minbari amma dai nafila ba bisa itlaqinsa ba nafila da yake da sababi wanda mutum ya shigo masallaci a lokacin to lalle wannan zai yi nafila gabanin zamansa amma idan kirkira ne da mun tuntuni mutun na zauna a cikin masallacin sai bai tashi yin wata nafila ba sai da galiban ya zo ya zauna to wannan shine inda kuskure yake suka ce lalle anan suna tare da malikiya ko kadan haka kawai mutum ba zai tashi ya kama nafila ba a yayin da liman ya hambin bare amma din isowansa kenan to lura da hadisin da annabi yake cewa idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atayn idan dayan ku ya shigo masallaci kada ya dai samu guye zauna har sai yayi raka'a biyu kuma ga hadisi kararama wata rana annabi yana khutuba sai wani mutum ya shigo cikin masallacin sai maiki ya ce masa shin kai sallah sai ya ce masa a ya ce to qum farka rak'atayn miƙe ka kawo raka'a biyu a matsayin gaiso masallaci kenan to kun ga wannan nassoshi guda biyu da wancan da annabi ya umarni cewa duk lokacin da ka shigo masallaci in dai zama zaka yi ya kai sallah da kuma wannan da yayi a aikace ya sa wani ya sallah a lokacin kuma ma yana huduban ne ma yana kan minbari suka ce waɗannan dalilai guda biyu sun ishe mu hujja akan cewa lallai idan mutum zuwansa kenan zai yi tahiyyatul masjid gaiso masallaci raka'a biyu iyaka dai abin da ake bukata gare shi ne sassauta su kada ya tsawaita karatu a ciki yayi su gajarjeru ya samu idan domin sauraron huduban liman kuma wannan ita ce gaskiya cewar lallai za a yi wannan sallah raka'a biyu koda kuwa an samu liman na huduba sai dai kada a tsawaita da yawa wannan game da masalan farko masala ta biyu da yace mutum ba zai sallar nafila ba bayan an yi da sallar juma'a har sai mutum ya bar masallaci ya koma gida koda dai ba gidansa ba koda wani gefe ya koma inda ya bar inda ya sallah to suka ce zai yi sallar nafila amma in a masallacin ne ba zai ba har sai lokacin la'asar ta yi to ita ma wannan lallai ba magana ce guda daya wanda duk aka tafi a kayin ta ba tabbas akwai sabani na fahimta iri daban-daban na malamai wannan na daga cikin fahimtar mazhabin malikiya cewa ba a yin sallar nafila bayan sallar juma'a in dai a masallacin ne sai mutum ya fita ya koma gida domin sun kafa hujja da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama nana na Aisha take cewa ma'aikin Allah ya kasance in yi sallah baya yin wani abu na nafila har sai ya dawo gida sai ya raka'a biyu da haka suka ce kenan a bisa ga haka dama shi a ka'idar sallar juma'a fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ka'idar sallar juma'a shine ana idar wato a watse a bazama a je a cigaba da sauran harkoki in dai juma'a ne to an sauke ta ai wannan yasa wato Abu Hurairah ya kasance idan aka idar da sallar juma'a yakan tashi ya ta kada mutane cewa maza a tashi a koma kansa na akara dauki wai juma'a matsayin ranar hutu ne ranar da mutum ba zai yi aiki ba ranar kofinsa kenan to sai zama a yi aiki da wannan aya na cewa fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah to wannan shine fahimtar malikiya na cewa kada mutum ya zauna a masallaci har ma ya samu damar yin raka'a biyu saboda bin umarnin wannan ayan fantashiru fil ardi amma bisa ga hakikar magana mas'alar akwai karin bayani a kayin ta abinda ake bukata sadda mutum aka yi da sallar juma'a mai raka'a biyu a masallacin da kai juma'a ya halatta maka kai nafila bayan sallar juma'a din bayan kai azkar dinka illa ya ka dai in a masallaci zaka yi sai zama raka'a hudu zaka yi kar kai raka'a biyu kawai me dalili sabida wani mai tunani ya iya tunanin cewa kai raka'a biyu ne na nafila kai agun ka nafila ne amma shi sai ya dauka cewa kaman baka yadda cewa juma'a tana madadin azhar bace tunda raka'a biyu aka yi gashi ka karo wasu biyun ka cika ya zama azhar kenan ai an san cewa juma'a madadin azhar ne ranar da ba na juma'a ba a daidai lokacin raka'a nawa ake yi raka'a hudu da sunan azhar amma tunda juma'a ce raka'a biyu ta isa shikenan mutun ya sauke nauyi to da haka kada mai tunani ya tunanin cewa baka ma yadda cewa juma'a raka'a biyu bace kai agun ka dole kai ayi raka'a hudu shi yasa aka ce to kai raka'a hudu bayan idan da sallah din in dai a masallaci ne domin duk mai tunanin cewa misali ka cika ne ya zama raka'a hudu ai babu sallah mai raka'a shida in kai hudu ai in aka ce za a dada na juma'a ai ta zama shida mun sani kuma a salloli babu mai raka'a shida amma idan ya kasance mutum gida ya koma bayan idan da sallah din in a gida zai yi nafila to wannan ya halatta ya guda biyu alal akalle takun da yi tazarin tsakanin sa da masallaci zuwa gida wannan ya sa ba za a taba tunanin ai karashin biyun da aka yi a masallaci bane ya dawo gida yake karasa su da fata an fahimta saboda haka abun akwai karin bayani akwai tafsili na cewa in har ya zama bayan sallar juma'a zaka yi nafila ya halatta kai a masallacin sai dai kai raka'a hudu in kuma gida zaka yi to shine sai ka koma gida kai raka'a biyu wannan babu wani matsala ina fata an gane zancen to wannan shine a takeice dan daurayin da zamu yi yanzu zamu shiga cikin sabon fasali kai tsaye faslun fi shurutis sala fasalin da ke magana akan sharuɗan sallah to jama'a idan aka ce sharadi abunda ake nufi da shi a wajen malaman usulul fiqhi suna cewa ash-shartu huwa ma kana ash-shartu huwa ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi al-wujud shi sharadi shine abunda yake zama wajibi idan babu wannan sharadin to abunda zaka yi da aka ce sai an cika sharadin babu wannan abun sallah ba sai da tsarki da alola ba sai da ya zama baka yi tsarki da alola ba to ko kai sallan babu ita me ya jawo rashin karbuwan sallanka rashin alola haka kenan alola sharadi ne wajen yin sallah saboda yanzu an rasa alola to sallan ma babu ita don haka kenan ma yalzamu min adamil adam abunda in aka rasa shi to abunda yake goyuwa a jikinsa shi ma an rasa shi babu shi amma wala yalzamu min wujudihil wujud ko ba dole bane idan aka samu wannan abun kuma ya zama dole sai an samu dan rakiyar nasa abunda ake nufi kamar misali akan alolan dai idan mutum yayi alola dole ne sai kai sallah an kai alola ba dole bane kamar misali kun ga akwai alolan da ake yi na kwanciya ai wanda shi ba buƙatar ma sai kai sallah in kai sallan dai ba laifi bane amma shi alola ne na bacci ko mutumin da yake so kullun ya rika zama da alola cikin tsarki to kaga ba za a ce dole in yayi wannan alolan nasa sai ya zo yayi sallar nafila ba don haka kenan samuwan alola bai lazimta dole sai an yi sallah amma rashin yin alola yana rushe sallah ta yadda sallan bata zama sallah ba da fata an gane kenan alola sharadi ne wajen ingancin sallah da samuwanta to wannan na bamu a matsayin misali ne na ma'anan shi a sharadi din a wajen malaman usulul fiqi kuma abinda suke cewa shine duk wani abin da aka ce maka sharadi ne in sun kai sharadi 1000 inda zaka yi 999 saura daya to wannan 999 din ba zai amfani ba tunda aka rage daya in aka ce sharadi ko nawa ne dole sai sun cika chip sun kai adadin lissafin da ake magana kafin abinda aka fadi sharadin akan sa ya tabbata ko daya aka rage to lalle abin bai cika ba kenan don haka mu rike wannan mu fahimta to dan gaida abun da ya shafi sharuɗan sallah malamin sai ya jefa tambaya yace su'al tambaya ma hiya shurutu sihhati sala menene sharuɗan ingancin sallah sallan ka ta karbu me sharuɗin yin haka wa kam adaduha kuma nawa ne adadin waɗannan sharuɗa din a wajen bada amsa yace jawabun wa shurutu salati sittatun yace sharuɗan sallah guda 6 ne na daya ya fara lissafa mana yace taharatul hadathi na farkon su shine tsarkin hadathi idan mutun yayi fitsari ko tsuguno ya samu ya tsarkake jikinsa daga abun da ya fita daga jikin to wannan shine yayi sharadin farko kenan yayin sallah wa taharatul khabathi da kuma tsarkin dauda shine duk wani abun da zai taba jikin tufafinka ko inda zaka yi sallah ko gangan jikinka wajibi ne ka tsarkake shi gabanin yin sallah shine ya ƙara bayani yace minas thawbi ko minal badani was thawbi wal makan shine mutun ya tsarkake gangan jikinsa da kuma tufafin da zai sa a jikin yayin yin sallah wal makan da kuma gunda zai tsaya yayin sallah din waɗannan wurare guda ku dole a tabbatar da tsarkin su gabanin sallar mutun ta inganta abu na uku yace wasatrul aura wajibi ne mai sallah ya suturci al'auran sa kada ya tsaya zigidir a matsayin sallah yake yi sai fa in ya zama bisa lalura bashi da tufafin ne ko kadan wata lalura na sata da aka yashe shi gaba daya ko duk tufafin sun kone ko dai wani abu da ya faru ya zama bashi ma da komai haka yake zaune to rashin tufafi ba zai hana shi yin sallah ba amma in akwai wajibinsa ne yasa yin sallah ba tare da tufafi ba tare da cewa akwai tufafin sallar mutum babu ita na hudu yace wastikbalul qibla wajibi ne mutum idan dai sallah ya fuskanci alqibla ma'ana ya kalli saitin dakin kaaba ko wato inda dakin kaaba take nabiyar wa tarkul kalam dole ne mutum idan yana sallah ya bar yin duk wata magana da bata shafi sallah ba babu kai babu tadi babu kai babu amsa wani magana ballantana kai da kanka ka bada umurni ko kai wani hani alhali kana sallah na karshe na shida wa tarkul af'alil kathira da kuma barin ayyuka masu yawa mana yawan motsi motsi kenan ko wani susa susa ko dai wani abu da zai sa ya zama hankalinka bai tare da kai a san da kake sallah to waɗannan sharuda guda shida da malam ya ambata mana su ne a yanzu zamu yi sharhin su sannan ko mu ci gaba amma gabanin mu shiga lissafin su ɗaya bayan ɗaya ina so mu gane cewa shi sharudan sallah ya kasu zuwa gida biyu ne na farko akwai shurutu wujubin na biyu akwai shurutu sihhatin me yake nufi da shurutu wujub ma'anarsa shine sharuda na wajabtuwan sallan akan mutum cewa ita kanta sallan ma sai waɗannan abubuwan sun samu kafin ya zama wajibi akan wanda ake magana sannan kuma ɗayan bangaren shine shurutu sihha ma'ana shi kuma sharuɗan inganci ta yadda koda sun sallan ta zama wajibi akan mutum ya cika sharuɗa ta wajabta a kayinsa to kuma sai ya cika waɗannan sharuɗa ɗin na inganci kafin sallan ta zama ingantacciya ta zama karɓaɓɓiya a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala to kasancewar su rabu abun guda gida biyu za mu fara bayani akan na farkon shine shurutu wujub ma'ana sharuda na sallan ma shin ta ma wajaba akan ka tukun kafin aje maganar ta inganta ko ba za ta inganta ba to dangane da abun da ya shafi sharudan wajabcin sallah malamai sun ittifaki akan cewa ba ma sallah kadai ba duk wani abun da mutum zai yi shi na musulunci da sunan ibada dole ne sai ya cika waɗannan sharuda guda uku manya shar'i na farko al-islamu shine mutum ya kasance musulmi wadda ya furta kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko kuma da ya kasance a musuluncin aka haife shi damun bai taɓa yin wani addini ballantana a buƙaci sai ya buɗe ƙofa ya shigo addinin za ka dai dole mutum ya zama musulmi abu na ɗaya kenan ta yadda wanda ya zama ba musulmi ba to shi kan wannan ba a maganarsa ko da ya yi wani abu na ibada sallah ne zakka ne azumi ne taimako ne sadaka ne duka wannan ba shi da wani ladan abun Allah saboda bai yi imani ba bai zama musulmi ba domin Allah subhanahu wataala yana faɗa cikin suratul tauba yace ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun yace bai dace ba ga mushrikai masu hada Allah da wani wanda ba su shigo musulunci ba an ya'muru masajidallah ya zama sune wanda su rika raya masallatan Allah ta hanyar shigowa su yi sallah a ciki in dai ba su yi kalmar shahada ba ko da sun shiga masallaci ko a cikin gidan suka yi sallah a banza ne shahidina ala anfusihim bil kufr wanda su kansu sun tabbatar cewa su kafirai ne har yanzu ba su batta ba ballatana a ce sun zama musulmai Allah ya ce ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun waɗannan aikin su ya ruguje ya lalace kuma da su dawoma a cikin wuta don haka dai idan mutum bai zama musulmi ba ko da yayi abin da musulunci ne yazo da shi ba shi da ladan yin wannan abin har yanzu a wani waje Allah subhanahu wataala yana cewa wa man arada al akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura yace duk wanda yake fatan samun kubuta a ran lahira wasa'a laha sa'yaha kuma yayi aikin da ya kamata ayi dan a kubuta a lahiran sai Allah ya kawo wani sharadi yace wa huwa mu'minun amma fa sai ya zama mu'mini ina so ya tsira a lahira kuma yayi aikin da za a tsira din amma kuma ba imani to wannan rashin imani din wa huwa mu'minun ya rushe duk aikin da ya koda aikin mai kyau ne a gun Allah rashin furta kalmar shahada rashin shigan mutum musulunci ya sa wannan aikin ba shi da tebur da za a ajiye masa shi balanta na ya ga ladan ranar alkiyama shi yasa za a samu waɗanda ba musulmai ba yahudawa ne ko kiristoci ne ko abin da ya shafi turawan yamma ne dago suna abubuwa masu kyau na taimakon gajiyayyu na turo magunguna marasa lafiya inda aka samu wani yaki ko na abu a rika kawo abubuwa na tallafi da agaji inda suka samu wani ambaliya ko annoba suna da abin da ya shafi tsare-tsaren su na kungiyoyin su na taimakon jin kai da suke yi to kaga duwadan ababe ne masu kyau wanda musulunci yana goyen bayan su to amma me sun yi shi a nan duniya Allah zai ba su ladan ba za su taba ganin ladan a lahira ba sai sun musulunta saboda haka lalle Allah zai biya su kan ta hanyar ya ba su karin arzikin su ta fantamawa suna da watayawa a cikin arziki Allah ya biya su a duniya wannan shine sai zama kenan a menene walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'amu wan naru maswal lakum sai zama kenan duk wani abun da yake nasu na raban su duk Allah ya gaggauto musu ya kawo musu tun a duniya sun ci sun cinye can kuma ba su da wata rabo saboda haka wannan ayyuka ne tabbas masu kyau amma rashin imani su zai sa ba su da lada a gun Allah subhanahu wata'ala sai in musulmi ne yayi saboda haka sharadin Allah sai mutun ya zama musulmi wanda yayi sallah ba musulmi ba to wannan sallar nasa babu ita dukkan sallan kuwa na biyu daga cikin sharuda na wajabtuwan sallah bayan mutun ya zama musulmi shine al-bulugh dole mutun ya zama baligi ma'ana wanda yayi mafarki ya zama mutun sosai ta yadda aka bude masa file da ake rubuta masa lada da zunubi alkalami ya hau kansa dai saboda haka karamin yaro in yayi sallah ma za a ba da ladan mai iyayensa ko wanda ya nuna masa hanya shine ladan zai tafi gunsa saboda shi yaro bai shi da ma account a lokacin da rubuta lada ko zunubi saboda haka sallan sa abun yabawa ne abun a sashi ne yayi saboda mike da yin haka din ya saba sadda ya zama masa dole din da ya zama bashi da wahala amma dai koda yayi shi ba wajibi bane a kayinsa an fahimta don haka a wato balaga na daga cikin sharuddan wajabtuwan sallah akan mutum bayan kasancewar sa musulmi me hujja akan wannan shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa rufi alqalamu an thalathin an dauke rubuta zunubi akan mutane guda uku na farko yace annaimu hatta yastaykiza me bacci har sai ya farka an mutun na bacci bai sai da kansa yake ballantana har a ce za a bashi lada ko zunubi akan abun da ya a cikin baccin sa na biyu almajnunu hatta yafika mahaukaci har sai ya watsake ya dawo hayyacin sa lokacin da yake cikin haukansa ko zagin Allah yi wal iyazu billah bai da lada bai da zunubin komai kai ko kashe rai yayi ba za a kama shi da laifi ba sai dai a tuhumi wanda kamata a ce sun kula da shi bai je hebar nan ba shi ba shari'a da mahaukaci sai kuma na karshe shine as-sabiyyu hatta yahtalima ko hatta yabluga karamin yaro har sai ya fara mafarki ma'ana ya balaga kenan to kun ga alisafin annabi yace karamin yaro babu alkalami a kai su don haka shi a lokacin ko yayi sallah ladan ba nasa bane na iyayensa ne in ma wani abu na zunubi yayi in ya zama sakacin iyaye da zunubin yana kai su don haka shi babu wani alkalami a kansa amma dai yana da kyau a koya masa musamman in ya kai shekara 7 in aka kai 10 bai bayi kuma a dake shi kamar yadda Allah ya umurta ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umurni a cikin hadisi sai kuma na uku daga cikin sharuda bayan mutum musulmi sannan kuma baligi sannan kuma ya zama al-aqil ma'ana mai hankali ko da mutum ya kasance musulmi ne an haife shi a musulunci ko kuma ya karbi kalmar shahada ya musulunta sannan kuma ba karamin yaro bane baligi ne amma ya kasance ya rasa hankali tare da shi to wannan an sauke masa duk wani abu na rubuta zunubi ko lada yanzu muka ga makaranta hadisi a cikin jerin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa su babu alhaki akan su na a ba su lada ko zunubi akwai almajnunu hatta yafika shine mahaukaci har sai ya watsake har sai ya dawo hayyacin sa don haka kenan hankali yana daga cikin sharuddan wajabtuwan sallah in lokacin sallah yayi mutun yana da hankalin sa wajibin sa ne ya tashi yayi sallah bayan kasancewar sa musulmi kuma baligi don haka kenan shi ma kwaci babu maganar sallah a kayinsa domin ma bai san ta ina zai fara ba shi yasa wato malamai suke cewa al-aqlu manatu taklif shi hankali shine wato da baibayi ko wani teburin da ake magana da mutum a shari'ance ma kwaci ai ba wata magana da shi na hankali don haka sai kana da hankali ne don haka yasa suke cewa duk wani uziri ba karbabbe bane a gun Allah da zai hana mutum yin sallah in lokacin ta yi sai fa in ya zama bashi da hankali in dai ba mace bane wanda take al'ada ko jinin biki in dai namiji ne to babu abun da zai saryar da laifin rashin yin sallah a kayinsa in ban da ya kasance bai san inda kansa yake ba amma duk jinya duk zafin rashin lafiya in dai ka san me kake yi to wajibi ne lokacin sallah yi a taimaka maka a sanar da kai lokacin sallah yayi lokacin sallah iri kaza azhar ne ko al'asar ko magriba koda kana cikin najasa ba za ka yi tsarkake jikinka ba koda ba za ka yi alola ba koda ba za ka iya zama ko ka abun nan ba ko ka motsa jikinka ko ta hanyar tunani sai mutun yayi sallah da haka shi sallah ɗaya da hankali bai taba faduwa akan mutum ku duba ba ta a filin yaki sai da Allah ta'ala ya ce ayi sallah a lokacin fa rai fa yana kan tire ana kokarin yadda za a kwace shi abokan gaba suna kokarin da salawatar da rayuwa amma Allah ya ce dole ayi sallah a wannan yanayin kuma sallan ma a jami'i har ya bada tsarin yadda za a yi wayannan su yi raka'a biyu sun ja bayan su yi kaza su yi kaza ba shine karatu ba amma dai ina so nuna mana cewa in dai da hankali a tare da mutum wajibin sa ne yayi sallah sannan wani al'amari mai hadari kuma da yake da alaka da wannan shine in mutum ya zama mahaukaci mahaukaci ne wanda Allah ne ya kaddara masa haukan hauka ne na Allah da annabi to wannan shine fa abin da ake magana cewa an dauke masa alqalamin rubuta alhaki a kansa amma mahaukacin gangan wanda shi da kansa ya gaya to hauka wa kansa ta hanyar shan miyagun kwayoyi ko abubuwan da su bata masa kwakwalwa to a dai lokacin da yake cikin rashin hankalin nan kuma ya haukace gaba daya duk sallolin da bayi duk azumin da bayi idan a ramadana ne duk wani abun da yake dai na wajibi akan musulmi ya rika yi baligi sai ya zama shi sakamakon rashin hankali wanda shi ya sababa ma kansa wannan haukan to fa wallahi ana nan ana bin sa bashi ran tashin alkiyama saboda shi ya jawo wa kansa lalle shi wannan ba dauke alkalami akai sa ba ana nan ana rubuta masa wannan alhakin amma hauka da ya kasance Allah ne ya dora mutum wannan babu yadda aka iya Allah haka ya so ya gabawa dan haka ya dauke masa nauyi na rubuta masa zunubi babu wani matsala a kayansa wannan shine sharadi guda uku mutum ya zama musulmi ya zama baligi ya zama mai hankali to akan abin da ya shafi sallah sai malamai suka ƙara sharadi guda ɗaya sai ya zama hudu cewa dole ya zama an samu al-khulu' min al-mawani ma'ana ya zama an kubuta daga duk wani abun da zai hana mutum yin sallah din kamar me kenan kamar al'ada ga mata kamar jinin aihuwa ga su matan waɗannan ababe guda biyu za ka cewa su in har suna tare da mace a lokacin lalle sallah ya saraya akan ta babu hukuncin yin sallah kai in tayi ma zunubi Allah zai bata bata yi abun ayaba mata ba zunubi da ta samu sakamakon yin sallar ta a daidai wannan lokacin kuma wani abu ya sha'awa Allah ya ce ya ma yafe bai bukatan ma daga bayan ta samu tsarki sai ta biya don haka kun ga kenan sallah mace ne kawai aka yadda ba za ta yi sallah ba a lokacin haila ko lokacin jinin aihuwa amma kai namiji baka da wani lokacin za a ce babu sallah a kayanka an fahimci wannan saboda haka ƙarin da malamai suka yi kenan in mace ne dole sai an samu koruwan duk wani abu da zai hana ta ibadan shine jinin biki na aihuwa ko kuma jinin al'ada na haila na wata-wata don haka idan muka da sai zama lissafin ya zama nawa kenan nawa a hudu dai ai wancan uku ne al-islam al-bulugh al-aql ba su ne uku ba sai wannan karin da muka yi shine al-khulu' min al-mawani ya zama an kubata daga duk wani abun da zai hana yin sallah din to shine in muka hada sai ya zama guda hudu kenan amma dai shi na karshen da ke ya shafi mata ne shi yasa wato aka bar shi ma a karshe to wannan su ne sharuɗa na wajabtuwan duk wani ibada akan mutum ba muna bayani akan abin da ya shafi sallah bane to wannan sharadan ɗebo shi ka sashi akan abin da ya shafi azumi na ramadana dole sai mutum musulmi ne mai hankali ne sannan baligi ne yake zama masa wajibi da ko ka sa akan zakka dole sai mutum musulmi ne baligi ne mai hankali kai duk wani abu na ibada sai an dora shi akan waɗannan ma'aunan duka ba iya sallah ba kawai to yanzu abin da za mu shiga a nan na sharuɗan ingancin sallah ne ɗayan magana da daman na ce muku sharuɗan kashi biyu ne akwai shurutu wujubin sharuɗa na shin sallar ma ta zama wajibi yanzu kai a haƙƙinka su ne muka gama bayani a kayansu sannan akwai kuma shurutu siha wato sharuɗan in kai sallan bayan ta zama wajibi akan ka sallan ta yi ko ba ta yi ba to shine abin da yanzu za mu shiga wanda kuma shine ma malam mai littafi mai da hankali a kayansu kun ga ai bai ambata waɗancan maganan musulunci hankali da kuma kasancewar mutum baligi ba don haka shi ma sai mai da hankali akan maganan shurutu siha gashi ma ya ambata yace ma ya shurutu sihhati sala sharuɗan inganci kun ga ya waro me yake nufi to su ne yanzu za mu shiga wato mu sake maimaita su mu biya su mu faɗi hujjojin da malam ɗin ya dogara da su wajen sa su a matsayin sharuɗa abu na farko da malamin ya fada idan kun duba za ga cewa shine taharatul hadath ma'ana tsarkin hadafi jama'a idan aka ce hadafi shine duk wani abin da yake Hausawa dai suna cewa kari to amma wata kila ta zama tsohuwar Hausa wanda mu ɗan zamani ba lalle mu santa ba ma'anan kari shine duk wani abin da zai fita daga jikinka wanda ya zama waste product kaman fitsari kaman suguno kenan an fahimta to waɗannan suna ake ce musu al-hadath to dole mutum idan a matsayin sa na dan adam dole a samu yana waɗannan ababe dole zaka yi fitsari zaka kama ka kai dole wata ran da ka tsuguna shine ma cikin lafiya dan da za a ce za a yi sace mutum bai tsuguna ba sai ya ga jana ce to aje asibiti kwana saka zake na ma bai samu zaman tsugunawa ba dan haka takeice ne jama'a idan aka ce tsarkin hadisi shine abinda ya fita daga jikinka ka tabbatar cewa ka tsarkake shi daga mafutan nasa tunda idan ya fita akwai hanyar fitan sa to hayin da ya fita din daidai wurin sai ka tsarkake to shine ake ce masa tsarkin hadisi to dan gane da abinda ya shafi tsarkin hadisi din nan wato yana tsarkakuwa ne ta hanyoyi guda biyu ko da ke shi kansa ma hadisin kashi biyu ne akwai al-hadathul asghar akwai al-hadathul akbar akwai karamin kari akwai babban kari wannan mu wuce shi tun a babu tahara a can baya cewa karamin kari shine irin su abin da ya shafi fitar da iska tusa kenan irin su fitsari irin su suguno wanda wannan mai makarin su mai maganin su shine alwala kawai kana alwala ka kariya lagon su ka dawo da tsarkin kai da kake an fahimta sannan kuma akwai kuma al-hadathul akbar ma'ana babban kari wanda shine fitan abin da ya shafi mani an gane shine fitan abin da ya shafi mani da kuma tsarkin al'ada haila ke yadda kuma tsarkin jinin biki to waɗannan suna ake ce musu al-hadathul akbar manyan kari wanda su mutum baya dawa cikin tsarkin sa har sai yayi wanka waɗancan da muka faɗa kanana su alola ne kawai yake sa mutum ya dawo cikin tsarkin sa waɗannan da muka faɗa manyan mani haila nifasi su kuma wanka ne yake sa mutum ya dawo yadda da yake amma kada ku manta da shi wanka da kuma abin da ya shafi alola duka ana iya samun madadin su shine me ya taimama sanda ya zama babu ruwan wankan ko mutum ba zai amfani da ruwan yayi wanka ba saboda wani lalura ko kuma ya kasance wato babu ruwan alolan ko mutum ba zai yi alolan ba me madadin wanka da alola shine taimama don haka taimama yana sabin abin da ya gagara na yin wanka in kai taimama ya warware maka maganan wanka haka yana warware abin da ya shafi maganan alola in ka rasa yadda za ka yi babu ruwa ko ga ruwan ba za ka yi alola da shi ba yi taimama don haka kenan kun ga wannan tsarki na hadisi din wanda shine karami ko babba lallai dole ne mutum ya tsarkake ta hanyar yin alola in karami ne ta hanyar yin wanka in babba ne in kuma babu ruwan wankan ko akwai uzurin da ba za a yi amfani da ruwan ba to a yi taimama a madadin wankan ko alola wannan shine abu na farko me hujja a kansa فدن الله سبحانه وتعالى الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الله يقول تنقبيتي وإن كنتم جنبا فطهروا إذا قمتم تكون هذا جنبا تكوي tsarki ma'ana ku yi wanka kenan wanda shi zai kawar muku da wannan bayan farko ya fara magana akan abin da ya shafi alola sannan kuma a hadisi Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin Allah ta'ala bai taba karban sallan da aka yi ta ba tare da alola ba a wani lafazin yace la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda Allah ta'ala bai karban sallan ɗaya daga cikin ku musulmai in har yayi kari ma'ana yayi tusa ko yayi fitsari ko yayi ga'iti wannan ko yayi sallah a lokacin Allah ba zai karba ba har sai yayi alola ya dawo da tsarkin sa na dadin nan to kun ga waɗannan dalilai su suke tabbatar da cewa lallai idan mutum ya fa ɗaya daga cikin waɗannan ababe ya same shi fitan mani ko daukewan jinin al'ada ga mata ko jinin biki ko abin da ya shafi fitan tusa ko yin fitsari ko suguno duka waɗannan suna warware alola har sai mutum ya sake yin alolan ko kuma yayi wankan idan waɗancan ne to wannan shine abu na farko taharatul hadath malam yace abu na biyu taharatul khabath min al badani wa thawb wal makan sarkin khabathi shine sarkin dauda me ma'ana al khabath ne shine an najasa abunda ake nufi da shi shine ya zama wani abu na najasa ya taba jikinka wata kila fitsari ne wata kila gaite ne ma'ana tsuguno kenan sai zamana ya taba jikin tufafinka watakile zama naka watakile zama na waninka an fahimta ai zai ya taba naka din ya zama misali ka zo cewa ke kai kaji ka shafa baka san ma waye ba misali Allah ya kiyaye ko kuma kai din ne daga tashiin tsarki din sai ya zama baka sani ba ashe riganka ya goga to duk wannan kun ga a tsarkake wannan tufafin ko jikinka da ya taba watakila ya tsankane ko kafanka ko wani waje ko tsarkake inda zaka yi sallan to shine ake ce masa taharatul khabath ma'ana tsarki na dauda abinda ya taba jikinka ko tufafinka ko wurin sallanka me hujja kan wannan dangane da abinda ya shafi abinda zai taba jikin mutum Abdullahi dan Abbas ya rawaita hadisi daga Ma'aki sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce wata rana shi annabin ya wuce wasu kaburbura guda biyu sanannan hadisin din da muka sha karantawa sai yace he ciburki ya tsaya yace a neman masa tankan dabino da aka kawo sai ya tsaga kashi biyu sai ya dora bangare daya anan kan wannan kabarin dayan ya sa a dayan kabarin sai yake cewa innahuma la yu'adzaban wadannan mutane duk da gwana sa musu tankan dabino akan kaburburan su azaba ake ta gana musu a yanzu hakan nan kuma yu'adzabani fi kabirin ko ba wani babban abu ne ya ja musu azaba ba amma ahadu ma fa kana yamshi bin namima na farkon su yana yawo da annabi manci ne yana hada tsakanin mutane wa ammal akharu fa kana la yastatiru min al bawl shi ko dayan ya kasance baya tsakaka daga fitsari kun ga kenan yana nufin a jikin sa watakila zai tsuguna ya fitsarin fitsaran ba bai gama su ba bai tashi abun sa yayi tsarki kuma yaje yayi alola watakila kuma yana wata mace ne ko koda namijin ne yana tare da yara da ya daukan yaro ya masa fitsari ko kuma a wajen kwance ya yi fitsari kuma a zauna haka mutum ya tashi bai tsarkake wannan tufafin nasa ba duk wannan daga cikin watsa da fitsari da kuma rashin tsarkaka daga shi wanda yake jawo azaban kabari kamar yadda a wani ruwaya na Jabir Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi yawan azaban kabari na faruwa ne daga rashin tsarkakuwa daga fitsari don haka mu kokari wajen tsarkaka daga fitsari kada mu bari wato muna kazanta jikinmu ko tufafinmu da abin da ya shafi fitsari musamman masu fitsari a tsaye nan kaga mutum yana fitsari a tsaye tarkatsin sa yana dawowa yana bata tufafin sa kuma bai damu ba da haka lalle mu kula da wannan mu tabbatar cewa tsarkinmu yana cika kar abinda muke fitarwa kuma ya rika dawowa jikinmu ya zama kenan ba yi an yi ba yi ba sannan kuma dangane da abin da ya shafi tsarki na wato tufafi shine fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa cikin suratul mudaffir wa thiyabaka fatahhir yace wa manzo Allah tufafinka ka tsarkake su kaga wannan umurni ne ba iya ga annabi ba ga duk al'umman sa baki ɗaya da haka dole mutun ya tsarkake tufafinsa sanda zai yi sallah ko da jikin sa lafiya garwa yayi tsarki to inda ya zama a tufafin sa ko wani abu nan da dasa sallan sa bata yi ba ko da yayi abu na karshe shine tsarkake wuri kamar yadda mallan gashi ya jero su tsarkake wuri inda zaka yi sallah din sawa'un masallaci ne ko wani sallayanka a gida ko ma me ka tabbatar da tsarkin wurin kada zama kai ka zo ka rika sujada kana dona boshin ga inda ka san cewa akwai najasa a wurin don haka kenan wannan hujjar sa hadisin Anas dan Malik Allah ya dada shi da yake cewa wata rana wani balarabin kauye ya zo cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewar sa ba kauye ne mai saba rayuwa a birni ba kawai da ya zo ya ji fitsari kawai sai ya samu dan wani gefe ya fara fitsari abin sa yana cikin yin fitsari sai sabai suka taso masa da su cinye shi danye kowa ya taso masa hakan nan me zai faru sai annabi ya hane su ya taka musu burki yace la tadrimu ko la tudrimu kada ku haifa masa da ciwon yoyon fitsari domin idan mutum na fitsari aka tsayar da shi data iya ya zama ya kamu da ciwon yoyon fitsari saboda fitsarin ya tsaya ba tare da ya karasa fitowa ba kuma ya tsaya ta kaka saboda an yi kansa annabi yace ku dakata ku bar shi ya karasa kenan ya karasa fitsarin sa falan ma qada bawlahu sanda mutum ya gama fitsarin tas amara bi dhanubin mimma in fa uhrika alaihi sai annabi yasa aka kawo wato katankuwa babban guga na ruwa aka zo aka kwaranya a masallaci inda wannan mutumin yayi fitsari a wurin to shine bayan an gama sai annabi yake masa fada cewa ka sani cewa wannan wuri ne na ibada bauta wa Allah ba shi halatta da ayi wani abun da zai zama kazanta wurin ko na jasta shi don haka lalle masallaci ba wajen yin abu ne na najasa ba jin wannan sai shi malarabin kawai yake cewa Allahumma arhamni wa Muhammada, Allah ka ji kai ne da Muhammad kawai mu biyun mu. Saboda me ai annabi ne ya hana haukan sa a daddake shi, da ba da annabi ya tare ba da ranan ba a san irin dukan da za a lakada masa ba. To da yaga annabi ya nuna masa tausayawa da jin kai, yace abin shegan fitsarin sa, yace Allahumma arhamni wa Muhammada. Are ta kai cire kun ga anan wurin bayan mutumin yayi fitsari a masallaci, maikin Allah bai bar fitsarin haka ba sai da yasa aka nemo ruwa aka koranya dan a tsarkake wurin. Da haka wannan yana mana lalle inda zaka yi sallah sai ka tsaftace shi, sai ka tsarkake shi, kada a bar shi haka kawai. Don haka kenan a bisa ga haka duk wanda yayi sakaci yayi sallah da najasa ko a jikin jikinsa, fatan sa kenan, ko a jikin tufafinsa, ko a inda zai yi sallan, yana sane da cewa wajen akwai najasa, yana sane da cewa wato najasan ya taba tufafinsa ko inda zai yi sallan. Ba mantawa yayi ba kuma ba wai ya jahilci haka bane ba, idan yayi sallan a haka yana sane, to hakika sallansa ba karbabbiya bace ba, Allah baya bukata baya so. Saboda haka dole a kula da wannan tsaftan, ko ince tsarkin gangan jiki, tsarkin tufafi, tsarkin wurin da za a yi sallah. To wannan duka muna da biyu ne, mu tsallaka mu tafi na uku, wasatrul awra. Mali yace sharadi na uku shine suturta al'aura yayin yin sallah. Wajibi ne mai sallah ya tabbatar cewa ya suturta al'aura. To menene al'aura ya jama'a? Idan aka ce al'aura ta kasu zuwa gida biyu. Akwai al'aura da zai zama a sallah ne kawai take al'aura, amma a rayuwar yau da kullum ba al'aura bane ba. Shine ya zama mutum ya rufe daga abun da ya shafi saman kafadunsa har zuwa kasan gwiwansa. In mutum ya samu sutura a matsayinsa na namiji, in yayi haka to ya rufe al'auransa a sallah, kuma sallansa ta yi daidai, ba za a ce ba ma'ana ya bar wani waje a buɗe ba tare da ya rufe na al'aura ba. Idan kuma ya kasance wato a wajen sallah ne, suna cewa al'auran ɗa namiji, mutum namiji, daga cibiyarsa ne zuwa gwiwansa. Tare da cewa kun ga ITV zuwa gwiwa ba su ne asalin al'auran ba, ana ce musu al'auratul mukhaffafa, ma'ana al'aura take mai dama-dama, kasancewar tana da makwabtaka da asalin al'auran yasa ita ma ta zama al'aura. In har da ta bayyana a sakaci, to za a isa zuwa ga ci asalin al'aura. Don haka kenan a zamantakewar yau da kullum haramun ne ka bar mutum ya ga daga cibinka zuwa gwiwanka, wannan ko da bai ga asalin al'auranka ba to kamar ya ga al'auranka ne. An fahimta? To walatana kuma uwa uba al'auratul mughallaza, dan ita asalin al'aura. To wannan shine inda ya kai makwara, wanda annabi ya ce duk wanda ya bari aka gani da sakacinsa to Allah ya tsine masa. Shi ma wanda ya gani ba wai bisa lalura ba kawai shi ya nemi ya gani, to lalle shi ma tsinanne ne da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka suturta al'aura yayin sallah wajibi ne, sharadi ne. In ba suturta al'aura ba babu sallah, sai in ya zama akwai darura. Me hujja akan wannan shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul a'raf, Allah yace ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ya ku ayan adamu, mutane kenan ba, yace to ku yi kawa, ku yi kwalliya, ku yi ado a duk lokacin da zaku je kowane irin masallaci, ku je ku yi sallah. Don haka kenan mutum yana ado tumbur haka kawai, kuma baka sa komai a cikin ka bai zama kai ado, a'a. Ai shi ado daman shine a makalla kaza a sa kaza a sa kaza, sai a ce wani yayi kwalliya yayi ado. Me yasa mata aka ce mace sai da kwalliya? Ai wannan a dan shafa gazal, a shafa jambaki, a shafa hoda, kun ga ba tare da ita yake ba, makallowa take karawa. Don haka kenan kwalliya ba yiwuwa sai in an gayyato wani bako ya zo jikin. Don haka kenan tunda Allah ya ce khudhu zinatakum, ku yi kwalliya kenan, ana bukatar lalle a gayyato wani baƙon abu da zai rufe jiki kafin a je a yi sallah a gaida Ubangiji. Ibnu Abbasin Allah ya dade shi yake cewa ma'anan fadin Allah khudhu zinatakum inda kulli masjid athiyabu fi salah, shine sanya tufafi a lokacin da za a yi sallah. Don haka fala tasihu salatu maksufil awra, lalle bai halatta mutum yayi sallah al'auransa a bude. Ma'a dhikri wal qudra, yana sane ba mantawa yayi ba, sannan kuma yana da iko ba wai rasa tufafin yayi ba. Har yanzu Allah ya tsare shi daga nana, insha Allah ya karama ta dace, lalle manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata gare shi, ya ce la yaqbalu Allahu salatan min haidin illa bi khimarin, Allah baya taba karban sallan mace mai al'ada har sai ta sanya khimar a jikinta, ba na ta lullube daga samanta har kasanta. To anan wurin wasu yi kuskuren fahimta, sai suke cewa to ai mace kenan mai al'ada, to kuma an ce mace mai al'ada ai ba ta yin sallah. kaga basu gane manufan ma'aiki ba. Abinda annabi yake nufi shine macen da take yin al'ada, ba ita ne wadda sallah ya haukanta ba ta zama baliga kenan, to inda take sallah sai da wato khimar abinda zai rufe tun daga kanta zuwa ƙasa. An fahimci wannan kamar yadda ya zo a hadisi cewa annabi ya ce wucewan mace wadda take al'ada a gaban mai sallah yana ƙarya masa sallah, da kuma kare wanda yake bakin kare shi ma yana ƙarya sallah mutum in bai sa sutura ba. To sai wasu suka rude suka ce to ya za mutum ya gane mace tana al'ada kawai ta wuce? To abinda annabi yake nufi ba wai za a ga al'adan bane ko a lokacin tana al'adan ko ba ta yi, in dai ta kai fara yin al'adan mana ta zama baliga, in dai ta wuce gabanka abinda ake zina shi na ta dauke maka hankali, saboda yanzu halittar cikinta ya fara canzawa. To in dai ta kai wannan matakin sawawun a daidai lokacin tana al'ada ko ba ta yi, in ta wuce gaban mai sallah babu sutura ta tsinka sallansa. An fahimci karatu? To haka shi ma anan da yake cewa Allah ba zai karbi sallan mace da take al'ada ba har sai ta sanya abun da zai lide mata kanta daga sama zuwa ƙasa, ma'ana da takai yin al'ada shine ma'anansa. Don haka kenan kun ga wannan hadisi yana nuna cewa dole a samu sutura sadda za a yi sallah. Mu je na gaba, yace wastiqbalul qibla, wajibi ne a fuskanci alqibla sadda za a yi sallah. Jama'a idani alqibla shine wato mafuskantan ɗakin Ka'aba. Kamar yadda muka sani shi Ka'aba kamar shine santan duniya, shine santan duniya kamar yana tsakiyar duniya ne. Ya zo a hadisi annabi ya ce Ka'aba ita ce saitin duniya, kuma tana daidai saitin baitul ma'mur, wannan ɗakin da yake sama ta ɗaya wanda mala'iku a kowane rana suke shiga su 70,000 su yi bauta wa Allah, ba za su sake komawa ba har a ta ƙasa. Saboda haka ita ce kamar tsakiyar duniya. Kenan idan aka ce alqibla ba ana nufin wai gabar ba, don mu yan Najeriya tunda muna yammacin Ka'aba ne, idan aka ce alqibla muna dauka gabar ne kawai, akwai wanda kuma su ta gabacin gaba Ka'aba din suke. Kun ga kenan su alqiblan su ina ne? Yamma, wanda suke arewacin ta. Alqiblan su kudu, wanda suke kudancin ta. Alqiblan su shine arewa. Don haka kamar yadda Allah ya ce fa aina ma tu'minune wa aina ma kuntum fawallu wujuhakum shatra, a duk inda kuke ku fuskanto da fuskokin ku saitin ta inda take. Saboda haka alqibla yana nufin cewa a kalli inda Ka'aba take, inda ake ganin nan ne saitin ta. Kuma ba dole bane sai ya zama lalle saitin ta, domin ma daman ba zai yi a ce ka kalli ainihin saitin ba, ka kalli dai inda ake cewa ta nan ne take, shikenan magana ya kare. Koda za a auna a zahiri a ga cewa ba kallanta ainihin jikin ɗakin Ka'aba, daman ba zai yi ba dole bane ba. Sannan kuma ma'aiki Allah ya gaya ma sahabi wanda ya zo ya yi sallah ba daidai ba, ya yi sallan ƙoton kurciya, annabi ta tashi gyara masa, yake cewa idan ka tashi sallah ka yi kaza ka yi kaza, a ƙarshe sai yake cewa thumma istaqbilil qiblata fakabbir, sannan ka fuskanci alqibla sai kai kabbara, kamar da Bukhari ya rawaita hadisin. To wannan magana akan abin da ya shafi kallon alqibla yayin da mutum zai yi sallah, mu sani cewa idan mutum yana da ikon yin haka ne, ma'ana mutum yana da masaniya lallai nan shine alqibla. Ta iya yiwuwa wani tafiya ya ɗebe ka ya kai ka wata ƙasa ko wani garin da ba za ka yi tantance ina ne alqiblansu ba, wataƙila ba wanda yake kusa balle ka tambaye shi ta ina ne, ko kuma akwai dai amma shi dan ba mai kallon alqiblan bane tunda ba musulmi bane. To a lokacin abin da ake bukata da kai shine sai ka yi ijtihadin ka, ka iya kokarinka wajen wasu dabarbarunka da auna-aunanka, ka yi kokarin gano ina ne alqibla. Idan har kai sallah bayan ka gama wannan tantancewan iya abinda tantancewan ka ya kai ka zuwa gare shi, bayan kai sallah kuma sai ya bayyana ai inda ka kallon nan ba alqibla bane, to sallan ka tayi ba za ka sake ba, tayi abun Allah, kai dai na gaba nan idan ka tashi sai ka gyara. Amma idan mutum ya je inda bai san ina ne alqibla ba, kuma kawai sai ya yi da kayi ko oho abinsa kawai inda ya ga dama ya kalla ba tare da tambaya ko wani kokari da ya yi na ya gano ina ne alqiblan ba, to wannan idan aka samu kuskure ya yi sallan bai kalli alqibla ba, aka gaya masa daga baya lallai ba alqibla ba ne, to fa wannan sallan sai ya sake ta. A fahimci bambancin. Amma in mutum ya iya kokarinsa ta hanyar tambaya ko ta hanyar wasu aune-aune, ya ga iya nan ne a lissafinsa nan ne, to koda ya yi a bisa kuskure sallah ta karɓu, amma da gangan ne wannan sallah ba ta yi ba. Kuma mu sani cewa ita maganan kallon alqibla abu ne wanda ya shafi sallan farilla ita kadai, amma ita sallan nafila ita ma dole a kalla alqibla, amma ga mazauni gida. Idan mutum tafiya yake yi akan doki ko raƙumi ko jaki ko mota ko ma dai abin da yake tafiya a kayansa, in sallan nafila zaka yi, to a lokacin kan ya halatta maka duk inda abun hawanka yake kallo ka kalli wannan wurin. duk inda yake kallo inda yana bila zakai da kallo wurin babu ba wani matsala ba sai lallai wato alqibla ba kamar yanda aka shaida ma'aikin Allah da kansa wata rana an ganshi akan abun hawansa yana dawowa daga garin Makka zuwa garin Madina kuma sai ya zama aka ga yana sallar nafila akan dabban nasa kuma aka ga cewa ba alqibla take kalla ba kuma ba wato sai ya zama kenan daga nan aka dauki miƙatin cewa in dai nafila ne ba sai dole mutun ya kalli alqibla ba in dai matafiyi ne amma ba banda mazauni gida ina maimaitawa in a gida kake in ma ko matafiyin ne dai kana masauki ne kana daki ko masallaci ko ina ne wannan dole ka kalli alqibla sawa'un farilla ne ko nafila amma idan ya zama na kai matafiyi ne kana kan hanya kana kan abun hawanka sai kuma kana so kai nafila daga cikin nafilbili to a lokacin kan ya halatta maka akan hanyar duk inda abun hawanka yake kallo kawai kai ma kallo wurin kuma sallan ka na nafilan nan ya inganta a bisa ga wannan ne aya ta sauka Allah subhanahu wataala yake cewa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda kuka kalla to akwai in wato Allah yana wurin ma'ana kenan ilimin sa yana wurin sannan kuma Allah yana maraba da ku ba ku yi laifi ba abu na gaba da malam ya kawo bayan maganar su tuta al'aura da kallon alqibla na biyar shine wa tarkul kalam barin yin magana kada mutun yayi magana lokacin da yake sallah sannan kada mutun yayi wasu ayyuka masu yawa shine wa tarkul af'alil kathira kada mutun yayi ta wani motsi motsi ko yayi ta wasu susu sosai a lokacin da yake sallah me hujja akan wannan hadisin Zaid ibn Arqam Allah ya dade shi yake cewa kunna natakallamu fi salati da mun kasance a farkon musulunci mukan iya yin magana ma dan uwan mu a cikin sallah yukallimur rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi sala kaga mutum an zo an yi sahu ga abokin sa a kusa da shi a gefen sa sai kaga cewa ana cikin sallah kuma sun kama tadi wani ya je ka je waje kazan nan ya ka same su misali ko hadu da wani asan ana sallah ba kuma ya halatta a farkon musulunci hatta nazalat ba a daina yin haka ba sai da wannan aya ta sauka hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin to fadan Allah wa qumu lillahi qanitin wannan yasa ka kawo karshen duk wani magana da za a yi shi in ba na sallah ba duk wani hira ko tadi haramun ne daga lokacin amma a da farko ba laifi ku zo ku yi ta hiran ku kuma ana sallah an yi ruku ku yi ku yi ruku kuma kuna ci gaba da tadin ku ba komai don haka kun ga cewa barin yin magana da nassin aya ne Allah ya haramta yin magana a cikin sallah wanda bai shafi wato shi sallah din ba kamar yadda wannan hadisi Imam Ahmad Bukhari da Muslim duka sun rawaito shi har yanzu akwai karin hadisi na Abu Bakar Allah ya kara masa yadda da yake cewa wata rana ya ga matarsa Ummu Ruman tana sallah kuma sai tana ta dan wato ta kasa tsayuwa daidai sai tana dan yi tana dan rawa da jikinta hakan nan ta kai ta komo shine sai yake ce mata sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai yake ji ummu ruman matarsa kenan ce naji maiki sira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yana cewa idza qama ahadukum ila salati falyuskin atrafahu idan ɗayan ku ya tashi zai yi sallah to ya tabbatar ya sa jikinsa ya nutsu ya nutsar da jikinsa la ya tamayyalu tamayyulal yahudi kada mutum ya dinga rangaje a sallah yana kaiwa yana komowa irin yanda yahudawa suke idan suna ibadansu fa inna sukunal atrafi min tamami salah domin gabobinka su zauna lafiya ba motsi motsi wannan na daga cikin cikan sallar mutum amma kai ne motsi ka taba waya ka gyara hulanka ka dan sosa waje kaza an jima ma ka sosa can to wannan yana cewa ba nutsuwa ta tare da mutum a yayin da yake sallah sai in abin da ya zama na dole an kira ka a waya kai ya sa hannu ka kashe amma ba wai kuma kai ta tattabawa ba wani abu ya taba faruwa irin wannan muna sallah kawai sai shi wanda aka kira shi a wayan yana ji fa kuma ga ringin ton din mai kara ko marar dadi ana sallah aka dinga kiran sa yafi miss call 20 kuma yake taba sai da kai da sallah yake ce masa habbawa ne ka tuce mu ka bata mana sallah duk hankalin mutane ya dawo kanka sai a to ina sallan kuma zan je ina taba waya to dan Allah ku auna da dauki hankalin da mutum da zai yi wa mutane da kuma dan kashe waya da zai yi sau ɗaya kawai wanne ne zai fi abun nan don haka shi irtikabu a kafi darraini wajib ana duba abun da yafi matsala sai a duba mafi karancin matsalan sai a yi shi tabbas yawan taba taba wayan matsala ne amma kuma yawan kiran kuma ba yafi matsala don haka kashe wayan yafi sauki a lokacin sama da ka bari a yi ta ringin kana damun mutane haka nan shi ma kaman susa ɗin in ya zama na dole kun ga susa ai kaman abu ne da Allah yake faɗo wa mutum ka ji wani wajen ka yi kaikai to idan ya dame ka sai kai amma kada ya zama kai kake nemo susan domin a kullum wace susan nemo shi kaman ake yi in ka dan taba ka ji dan abun nan kuma yake ji ka kara gaba nan ma kuma yake yana bukatun ka sosa a to ba bukatun yin haka a sallah akwai garin hadisi na Muawiya dan Hakim Sulami da yake cewa manzon Allah sira da amincin Allah subhanahu gare shi ya ce inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas lalle wannan sallan bai inganta ai wani abu na maganar mutane a cikin sa koda to ne zaka ce koda na'am ne koda a'a zaka ce ba a yadda ba a sallah sai dai yan abun ya shafi gyaran sallah inna ma hiya tasbihu wa takbiru wa qira'atul qur'an sallah abun da yake cikin ta kawai shine tasbihi fadin subhanallahi al'a'la subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal azim da kuma kabbara Allahu akbar da ake yi da kuma karatu alqur'ani da ake yi dan ana tsaye wannan suni abin da ake a sallah amma ba a bukatan wata magana da ba wannan ba sanda mutun yake sallah saboda haka kenan laifi ne mutun yana sallah yayin magana sai inda lalura ina cewa ada lalura ma'ana idan laluran ta kama misali kana cikin sallah sai ga wani mahaugaci yana wucewa ga wani makaho yana wucewa ba dan jagora kuma gariji a gaban sa wanda ba masa wato marfi ba to kaga wannan dalilin cetar rai da ka iya yi masa magana kai ijiya gaban ka kuma ka cigaba da sallan ka sai take sujan kabali kawai an fahimta ko sannan kuma a ko ya zamana yaro zai kama wani abu na wuta to ba laifi dan kai wani abu na tsawa da zaka hana shi dan ya kare je ya cutar da kansa da dai makamanta irin wannan abuwa da su dole ne babu wani a kusa da kai kuma in ba wannan kai ba da a samu kubuta da tsira akan wannan matsalan ba ko kuma ya kasance wato maganan da kai din ya shafi gyaran sallah misali liman ne yana sallah da yazo yayi sujjuda na farko ya dago aiwa kon yayi zama tsakanin wannan sujjuda guda biyu kafin ya koma ɗayan sujjuda ɗaya kawai sai ya miƙe tsaye kun ga akwai ana bin sa sujjuda guda ɗaya tunda kowace raka'a sujjuda biyu gare ta to sai zama ya sujjuda guda ɗaya sai ya miƙe a zaton sa yayi sujjuda guda biyu ne to miƙe wansa ke da wuya sai babu suka ce subhanallah kun ga masa zubi zai dawo ai to da ya dawo sai kuma ya kama zama a matsayin tahiyya zai shi a zaton sa tahiyya ne wurin kenan ya manta ya miƙe to gashi amma subhanallah ya dawo zai yi tahiyya to ya zauna ma kuma da aga dan jima an kama tahiyya sai wasu ba suka ce subhanallah kun ga kenan ba tahiyya da manzo ai ba ai to kun ga lokacin ya zai rude dole tunda ya miƙe an ce subhanallah ya zo yana zaune ma an ce subhanallah to me ya rige masa me zai yi to aka lokacin ya halatta shi da kansa ya tambaya wai jama'a me za mu yi ne a gaya masa ko kuma jama'an su da kansu wani a samu mutum ɗaya ce liman kaza ne za a yi kenan ba hira ba fa iya wannan sakon a isar dan a gyara sallan domin a lokacin an shiga turkatukan da in ba magana aka yi ba sallan ba za ta miƙewa ba ta wanda baibe ta kukullu to saboda haka a lokacin a yi magana ko da da wani irin yare ne dan a gyara sallan amma kuma daga baya za a yi sujjada an fahimta saboda haka duk wata magana in dai ba a sallah bane kuma ba bisa lalura ba lallai bata halatta ba sai in ya zama bisa lalura to wannan shine abin da malamin ya kawo na abin da ya shafi sharuɗan sallah sai dai da yawa daga cikin malamai suna ƙara wasu sharuɗa kaman guda uku na farko sukan ce dukulul waqti dole sai lokacin sallan ya shiga domin bisa ittifaqin malamai ba a yin sallah kafin lokacin ta ba zai yi lokacin sallah bai yi ba mutum ya tashi yayi wannan sallah din bai halatta ko kadan in dai ba wanda suka halatta ai jam'in su su biyu bane kaman azhar da al'asar saboda wani lalura ko magriba da isha saboda wani uzuri amma kaman azhar a ce za a shi karfe 9 wannan kaga mutum in yayi yau kansa dangance Allah bai so ko kallon sa ba zai yi ba tare da cewa ba sallah yi su Allahu akbar su Fatiha ya karanta ba fa zagin Allah yi ba amma a lokacin Allah fushi ma yake da shi domin bai yi ibadan a lokacin da aka ce ayi ta ba yayi gaggawa da haka dole ne sai in lokacin sallah ya shiga kafin sallan take zama wajibi akan mutum kuma in yayi ta kasance karbabbiya a wajen Allah subhanahu wataala inna salata kanat almu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance a barsa wa lokaci kuma wanda Allah ya maidaita matsayin farilla wani gari kuma har yanzu da malamai suke yi shine maganar niyya dole idan mutum zai yi sallah sai ya kulla niyyan yanzu sallah kaza zan yi farilla ce in farilla ce wacce ce daga ciki azhar ne ko la'asar magariba ce ko isha'i in nafila ce wani irin nafila ne shafa'i da witri ne raka'atul fajr ne a'a kawai nafila ne saki babu kaidi dole ya kasa a ranka wanda shi babu bukatar sai ka furta saboda fadin manzo Allah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa dole sai kai wannan niyya ma'anar niyan shine kun san tun lokacin da mutun ya ji an kira sallah misali ya dauko buta ya alolansa ai tun lokacin yana da niyan cewa sallah kaza zai yi to shikenan niyya ya samu abun da ake bukata ya zama wannan niyan ka rika shada shi a raga kana jin sa a zuciyarka har ka zo kai sallah din amma ba bukatan sai ka ce nayi niyan sallan azhar mai raka'a hudu in karatu a boye kaga wannan wani wahalar da kan kake yi babu inda yazo a shari'a ka sa a ranka kawai wannan sallah kaza zaka yi kuma ya zama abun na ranka har ka zo yin sallah din har kai kabbara harama to shikenan kayi niyya kar ya zama ka san sallan zaka yi amma kuma ka zo hankalin ka tafi wani waje ma kawai ka zo kana sallah ne ba tare da ka tattaro tunaninka waje daya ba to wannan sai ya zama kusan niyyan an rasa ta don haka kenan an yi karewa malam abubuwa guda biyu shigar lokaci da kuma niyyan sallan da za a yi din don haka idan muka dunkule jama'a za mu ga cewa sharuɗa ne guda tara wadda suke tabbatar da ingancin sallah sharadi na farko musulunci dole sai mutum ya zama musulmi sharadi na biyu shine hankali na uku shine wato tablighi mutum ya zama baligi na hudu shine mutum ya kawar da duk abun da zai fita daga jikin sa ya sarkake sannan kuma na biyar shine mutum ya kawar da najasan da zai taba tufafin sa ko gangan jikin sa ko inda zai yi sallah na shida shine mutum ya sutura al'auran sa kare yi sallan tsarara na bakwai shine mutum ya jira shigar lokacin wannan sallan kafin yayi na takwas shine mutum ya fuskanci al-qibla sanda zai yi sallah din na karshe shine mutum ya kulla niyyan sallan da zai yi din to dannan idan sharudan sun samu to ana sarin insha Allah sallan mutum na zama karbabbiya in aka rasa ɗaya daga cikin wadannan sharuda to sallan mutum babu ita Allah ka samu dace ka samu daidai ka karba mana ibadan mu ba dan halmu ba inda muka gaza Allah ka cika mana wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk